yana jayayya da ilimi, yana jayayya don ya tabbatar da abin da yake gaskiya, yana jayayya don ya bayyana ƙaryar da take ƙarya. To wannan jayayya babu wani abu a cikinta. Yana jayayya domin ya kare haƙƙin wani wanda yake ganin ana zaluntarsa. To wannan jayayya babu wani abu a cikinta. Kamar yadda Allah Ta'ala ya ba mu labarin Annabi Ibrahim alayhis salam, lokacin da mala'iku suka zo masa suka bakunce shi da niyyar za su wuce su halaka alƙaryar mutanen Annabi Lut. Allah Ta'ala ce falamma zahaba an Ibrahim ar-ra'u waja'athu al-bushra yujadiluna fi qawmi Lut. Allah Ta'ala ce yayin da tsoro da fargaba ya rabu da Ibrahim, kuma bushara ta zo masa ta cewa zai samu haihuwa, yujadiluna fi qawmi Lut, sai ya shiga jayayya da mu dangane da mutanen Annabi Lut alayhi salam. Wato yana kokarin ya cece su daga wannan halakarwar da za a je a yi musu. Yana nuna wa su waɗannan mala'iku, su waɗannan baƙin nasa, cewa tana yiwuwa a su musulunta, ko tana yiwuwa su yi imani, kuma cewa akwai Lut da mutanensa da waɗanda suka yi imani a cikin garin. Saboda haka kada a je halakar da su, kuma abin ya shafi Annabi Lut, ya shafi waɗanda suka yi imani da shi. To wannan jayayya ce da yake yi bisa gaskiya, domin abin da yake ƙoƙarin karewa abu ne da ya cancanta ya kare shi. Shi ne sa Allah Ta'ala a gabe ya yabe shi, inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Lalle Annabi Ibrahim ya kasance mai yawan haƙuri da juriya, sannan mai yawan ambaton Allah, sannan mai yawan mayar da al'amarinsa ga Allah. Wannan yabo da Allah Ta'ala ya masa ishara ce zuwa ga cewa wannan musun ko jayayyar da yayi, jayayya ce inda ya dace. Da yayi ta ba inda ya dace ba, to ba za a biyo baya da yabo ba. Amma biyo bayan maganar da yabo alama ce ta cewa jayayya ce a inda ta dace. Amma jayayyar da take ba ta da kyau ita ce mutum yayi jayayya akan abin da ba shi da ilimi a kansa, ya riga jayayya da jahilci. Kamar yadda Allah Ta'ala ce ha antum ha'ula'i hajajtum fima lakum bihi ilm فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون. جها انتم هؤلاء غاكوكو ودنن حاجتم فيما لكم به علم كن يمسو اكن ابنده كوكي ده علمي اكنسا. تو ونن بابو مساله. اما فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم دم منينه كما كوكي مسو اكن ابنده باكو ده علمي اكنسا. كاجي اوبنجي تعالى سي يسوكيسو da yin musu akan abin da ba su da ilimi akan sa. Don haka duk abin da mutum ba shi da wani masaniya, ba shi da ilimi akan wannan abin, ba shi da wani dalili akan wannan, to bai kamata a same shi yana jayayya akan wannan ba. Jayayya ce wacce ba ta da kyau. Haka nan jayayya game da gaskiya bayan ta bayyana, kana ja da maganar da baka fahimce ta ba, amma bayan ta bayyana ka fahimce ta, ka gane inda ta sa gaba, to kuma ba daidai bane ka ci gaba da jayayya akan wannan. Kamar yadda Allah Ta'ala ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqq ba'da ma tabayyana. Kaga Ubangiji Ta'ala anan yake nuna abinda mu'minai suka yi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita da su zuwa yakin Badar. Na jayayya da suka yi, Allah Ta'ala ya kira wannan jayayya a matsayin jayayya ce wacce take bayan gaskiya ta bayyana. So haka ga jayayya ce wacce bata dace ba, jayayya ce da ba ma ahalinta ba. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun. Saboda haka ba a buƙatar ka ci gaba da jayayya bayan ka gama sanin abin da ake kokarin a sanar da kai, bayan gaskiyar da ake so a yi maka bayani ka fahimce ta, amma dan dai ka kawo rudu sai ka ci gaba da ja, ka ci gaba da kawo wasu maganganu. Hakanan aljadalu fi ayatillah, dangane da ayoyin Allah, dangane da abin da Allah Ta'ala ya saukar na hujjoji, mutum ya tsaya yana jayayya akan abin da ya tabbata a alqur'ani ko ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ko kuma wata aya ce ta Ubangiji karara wacce ya bayyana, amma duk da wannan mutum ya ci gaba da yi wannan jayayya. Babu wanda yake jayayya akan ayar Allah, ko yayi jayayya akan abinda Allah ta'ala ya bayyana na ikonsa na kudararsa ayasa kauniya sai wanda yake kafiri kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru babu wadanda suke jayayya a dangane da ayoyin Allah sai wadanda suke kafirai sune za a karanta musu alqur'ani su yi jayayya da shi sune za su ga wata kudura ta ubangiji da Allah ta'ala zai bayyana akan wato ga annabinsa wata mu'jiza amma wannan ba za ta hana su jayayya ba to ita ma wannan jayayya ce wacce alqur'ani ya yitar da ita wanda musulunci bai zo da ita ba walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin ce da za mu saukar maka da littafi a cikin takarda daga sama su ga san da yake sauka ya sauko da a takarda a rubuce a basu su taba da hannunsu laqala allazina kafaru in hadha illa sihrun mubin amma saboda jayayya da rikici da kafirai sai su ce wannan abin da ka kawo mana sihiri ne kawai kai mana rufa'ido kamar yadda Allah ta'ala ya ce walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa dhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qawmun mashhurun nace kamar da a ce za mu bude musu kofar sama su yi matattakala su rika hawa to da sai su rika cewa innama sukkirat absaruna an dai sanya ganinmu ne cikin maye kawai wato an cire mana tunaninmu da hankalinmu ne an mana rufa'ido bal nahnu qawmun mashhuruna kai ba ma haka ba kawai an sihirce mu ne don haka wannan abin da muke gani ba gaskiya ba ne kamar yadda Allah ta'ala ce walau nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu yu'minu illa an yasha Allah walakin aktharuhum yajhalun ubangiji ta'ala ce walau nazzalna ilaihimul mala'ika da za mu saukar musu da mala'iku su ga mala'ikun yadda suka ce a saukar da mala'iku da za mu saukar da mala'ikun wa kallamahumul mauta a zo matattu wadanda suka riga suka mutu kamar iyayensu da suke cewa a dawo musu da iyayensu ya dawo da iyayen nasu su ba da shaidar cewa wannan abin da kuke kai ba gaskiya bane dan mun mutu mun je mun ga abin nan da ake kai ba gaskiya bane su zo su ba da wannan shaidar wa asharna alaihim kullu shay'in qubula komai da suka bukata za mu tattaro mu kawo musu ma kanu da yubnu ba za su yi imani ba to kaga wannan jidali ne fi ayatillah bayan ayoyin Allah sun bayyana hujja ta bayyana karara sannan mutum ya ci gaba da jayayya irin wannan jayayya ce da musulunci ya kushe ta haka nan jayayya bil batil mutum ya rike abin da yake ƙarya ne amma ya yi ta jayayya sai ya tabbatar da ƙaryar ya rike abin da ba gaskiya ba amma kuma kokari yake sai ya ga cewa wannan ƙaryar an karɓe ta a matsayin gaskiya babu shakka ita ma wannan jayayya ce wacce take musulunci bai yarda da ita ba bai zo da ita ba kamar yadda Allah ta'ala a nan gaba za mu ga ayar da take gaba wajadalu bil haqqi bil batil liyudhilu bihi al haqq sun yi jayayya bil batil da ƙarya ba dan ko ba dan su ga sun rushe gaskiya to wannan duka jayayya ce da duk mutumin da ya sifanta da ɗaya daga cikin irin wannan jayayyar to babu shakka ya dauki hanyar bacewa Allah ta'ala ce wa kana al insanu akthara shay'in jadala babu wanda ya kai dan adam yawan jayayya wannan sifa ce daga sifa ce ta insaniya sifa ce da dan adam yake da ita ta mutuntaka ubangiji ta'ala ya halicci dan adam da wasu sifofi waɗanda zai rabu da su waɗanda za su rabuwa da wasu ta hanyar yayi imani da Allah ta hanyar yayi ilimi na kwarai sannan ya samu aiki da iliminsa to zai iya rabuwa da wasu suhuhun kuma suhufi ne na halitta kamar inda Allah ta'ala ce wa khuliqal insanu dha'ifa an halicci dan adam mai rauni wannan raunin ba zai iya raba kansa da shi ba haka yake idan ka kwatanta shi da sauran manyan halittu da Allah ta'ala ya yi shi mai rauni ne saboda haka wannan rauni sifa ce da take sifa ta insaniya sifa ta mutuntaka tashi haka nan akwai aljahlu wa zul su ba sifofi ne da guda biyu da Allah yake halitta dan adam da shi kamar yadda Allah ta'ala ya sifanta shi ta innahu kana zaluman jahula lalle shi dan adam ya kasance zaluman mai yawan zaluntar kansa ne, jahulan mai yawan jahilci ne. To gurgurdan yadda zai yi imani ya san Allah, ya ji tsoron sa, gurgurdan yadda zai nisanci zalunci, sawa'un zaluncin da ya shafi shirka ko zaluncin da ya shafi ma'asiya ko zaluncin wani dan uwansa, gurgurdan yadda imani zai ratsa zuciyarsa, gurgurdan yadda zai san Allah, zai san abinda Allah ta'ala ya aiko annabawa da shi, gurgurdan kuma yadda zai nisanci jahilci. Saboda haka yana rabuwa da sifa ta zalunci da sifa ta jahilci da wannan da al-ilmu da al-iman wal-ilm, al-iman wal-ilm. Haka nan sifa ta gaggawa, wa kana al-insanu ajula, ce lalle dan adam mai gaggawa ne, kulikal insanu min ajal, an halicce shi da gaggawa. To wannan garajen da yake tattare da dan adam, shi ma abinda zai samu masa da nutsuwa shine sanin Allah, ya samu ilimi na annabawa wanda suka zo da shi. To wannan sai ya sa ya samu nutsuwa. To duk waɗannan sifofi ne da Ubangiji ta'ala ya sifanta dan adam. Saboda haka anan aka ce al-insan, ba wai ana nufin kafiri ba. Akwai wasu wanda suka fassara al-insan anan da cewa kafiri, wannan fassara kuskure ce. Ba wai duk inda al-insan ya zo a cikin al-Qur'ani zaka ce kafiri ba, sai idan akwai wani abu a cikin ayar wanda zai nuna maka cewa al-insan a wannan siyakin wannan ayar ana nufin kafiri. Wa yaqulu al-insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya, Allah ce mutum zai ce yanzu in na mutu shin za a kuma fitar da ni daga kabarina da raina. To kai daga jin wannan magana ka san mu'mini ba zai faɗe ta ba, mu'mini ba zai ce in na mutu yanzu za a fitar da ni da rai ba, wanda kuma duk ya shakka to ya kafirta, kuma musulmin ne in dai har ya yi shakka kuma ya dawo ba musulmi ba. Saboda haka kaga kalmar al-insan a wannan ayar zaka fassara ta kai tsaye da cewa al-insanul kafir, ana nufin mutum kafiri. Saboda me? Saboda siyakin yadda aka koro maganar zaka fassara maka cewa mutum kafiri ake nufi. Amma kaman nan wa kana al-insanu akthar shay'in jadala, ba zaka fassara shi da kafiri ba. Kowane dan adam zai zama yana da wani rabo na wannan sifa din ta jidali, ta jayayya. Kuma Allah ta'ala ce akthar shay'in, ce kalmar shay ta kunshi komai. Allahu khaliqu kulli shay, kullu shay, zaka ce kullu shay ma siwal khaliq, duk abinda ba Allah ba ya shiga karkashin kalmar ash-shay. To kaga a cikin al-ashiya akwai abinda ba ma ya magana bale ya musu. Dutse ba zai magana ba, itace ba magana take, itace ba magana take ba, ruwa ba magana yake ba, kasa ba magana take ba, sama da kasa, rana, waɗannan duk ba sa magana. Amma sun shiga a cikin karkashin shay. Dan Allah ta'ala nuna maka irin yadda dan adam ya sifantu da sifa ta jayayya sama da kima. Inda za a kwatanta shi da dukkan wani abu mai jayayya, to shi ya fi shi jayayya. Shi ne dalilin kawo kalmar ash-shay anan. Dan ai kai matuka ga mubalaga. Wasu ma suka ce af'alut tafdil a cikin ayar ba a babin sa yake ba. Wasu aka kawo aka ce abu kaza ya fi kaza, to wancan ma ya yi tarayya da shi a sifar, illa wannan ya ɗara shi. To suka ce wannan af'alut tafdil ɗin babu shi anan, a tafdil babu shi anan. Kamar inda Nabi Yusuf alayhi salam ne yake cewa rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi, rabbi sijnu ahabbu ilayya, ya Ubangiji na fi son a kaini kurkukun sama da abinda suke kira na in yi. Anan ahabbu ba ta nufin yana son abinda suke so ya yi, illa ya fi son wannan akan wannan. Saboda haka af'alut tafdil adan laysa bi babihi, sun ce maslubut tafdil ne. Don haka dan adam babu ma wani abu da ya kai shi jayayya, ba wani abu da ya kai shi jayayya. Mala'iku ba sa jayayya, kamar yadda muka faɗa jiya, ko da za su ce a taj'alu fiha man yusir fiha wa yasfiku dima, za su faɗa haka ne domin suna son ƙarin bayani, ba wai don suna jayayya ba ne. To mu'mini ba a san shi da jayayya ba sai akan abin da yake na gaskiya. Abin da yake na gaskiya a nan ne mu'mini zai tsaya ya yi jayayya a kansa, amma ba abin da yake ba gaskiya ba. Shi yasa Abdullahi ɗan Mas'ud yake cewa ma dalla qaumun illa utu jadala, babu mutanen da za su bace face kaga ba ce an ba su yawan jayayya, yawan musu saboda kokarin su kare abinda suke kai na bata. Amma za mu ga mu'mine idan ka duba ka za ka ga sahabban Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama masu mika wuya ne, masu biyayya ne, masu karbar umarni ne daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ba tare da sun tsaya suna masa jayayya ba, yana fada suna fada, yana fada suna fada. Idan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace tawadda'u min luhumil ghanam, idan an ci naman la tatawadda'u min luhumil ghanam, in kun ci naman tawadda'u min luhumil ibil wa la tatawadda'u min luhumil ghanam, in kun ci naman raquma ku yi alwala, amma in kun ci naman kananan dabbobi akuya ko tinkiya ko rago kada ku yi alwala, ba sai kun saki alwala ba. Sahabbai ba su ce da shi saboda me ka bambance kaza 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 ba, kawai sun karba a haka, a haka suke zartar da umarnin sa. Sai dai su ce da shi sami'na wa ata'na, amma ba sa jayayya akan dukkan wani umarni da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Urwatu ibn Mas'ud al-Thaqafi lokacin da ya je kam na musulmi ya ga yadda sahabbai suke wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yace bai ya kula da zarar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wani umarni to har rigege ne ya suke wajen kowa yana son ya ga cewa shi zai cika wannan umarni, saboda haka sahabbai ba su san wannan ba. Imam Muslim ya fitar da hadisi a cikin littafin sa ingantacce daga Anas ibn Malik yake cewa mun kasance a gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa dhahika, sai muka ga Annabi yayi dariya, ba su san me yasa shi dariya ba, sun daga kawai ya kama dariya. Sai kuma yace da su hal tadruna mimma adhak, kun san me yasa ni dariya? Sahabbai suka ce kulna Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah da manzansa su suka sani, ba mu san dalili ba. Sai yace da su min mukhatabatil abd rabbah, yadda bawa yake ya rika magana da ubangijinsa, wato a ranar gobe kiyama in an zo hisabi, in an zo hisabi a farfajiyar alkiyama, yadda bawa zai rika magana da ubangijinsa yace ya rab alam tujirni min adh-dhulm, ya rab ya ubangiji baka tsare ni daga zalunci ba, wala yakhafu dhulman wala hadba, ce babu zalunci a nan dan in an zo la alkiyama ba wanda za a zalunta, kai ma ba za ka zalunci kowa ba. Allah ce da shi bala haka ne mana, ba zan zalunci kowa ba. Sai ya ce da Allah fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni, yace ni ban yadda wani ya bada shaida nayi laifi kaza da kaza ba sai dai daga wani bangare na jikina, amma ni ban yadda a kawo mala'ika ko wani a ce ya bada shaida nayi laifi ba, saboda haka wannan za a yi mun shine adalci. Sai Allah ya ce da shi kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida wa bil kiramil katibina shuhuda, ce to kai ka karan kanka ka isa ka ba wa kanka shaida, mala'ikun da suke masu karanci masu rubutu su ma su zo da rubutun su a matsayin shaida. Fa yuktamu ala fihi, sai a rufe bakin sa, saboda haka sai bakin ya daina magana. Fa yuqalu li arkanihi, sai a ce wa gabobinsa hannayensa da kafafuwansa su yi magana. Fatantiqu bi a'malihi, sai su kama fadar ayyukansa, hannaye yana fadar aikin da ya yi, kafafuwa suna fadar aiki, ido yana fadar abin da ya gani, baki yana fadar abin da ya fada ko ya ci, ciki yana fadar abin da kowace gaba ta jikinsa tana bayani, duk su gama bayanin laifuffukan da shi ya ce bai yadda wasu su zo su bada shaida ba sai wani bangare na jikinsa. Thumma yukhalla bainahu bainal kalam, daga nan sai a kyale shi a ce to sai a dawo masa da maganarsa. To anan sai ya rika cewa bu'dan bu'dan lakunna wa suhqan, tirdaku yana gayawa hannunsa da kafarsa da tirdaku. Fa an kunna kuntu unadil, duk farigiman nan saboda ku nake yi, duk maganan nan da wannan dagewar da nayi da gaddamar da nake yi saboda kada mu shiga wuta, kun san da ku za a shiga wuta. To kaga tsabar jayayya kenan, ga mala'iku ga komai a rubuce an zo an nuna masa, amma ce shi bai yadda ba, sai dai a kyale shi da kansa ya bawa kansa shaida. To shi ne Ubangiji ta'ala yake gaya mana hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun, وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين saboda haka Allah ta'ala ce har lokacin da za su zo a kawo su wajen azabar Allah a lokacin da za su yi gaddama su basu yi ba su yi rikima su basu yi ba shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum da jin su da ganannan su da gannan su da fatun su duk su yi ta bada shaida to anan ne hankali zai tashi wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina ta yaya za ku bada shaida akan mu sai su ce antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay Allah da ya bawa komai furici shi da ya bamu furici wa huwa khalaqakum awwala marra ai da ba ku yayi ku saboda ka dan da ba ba magana me zai hana yanzu in ya so ya sanya mana maganar ne magana to saboda ka wannan duk yana daga surar jayayya ta dan adam har a lahira yayin da zai tsaya gaba ga Allah sai ya nuna halinsa na jayayya kaga kuwa wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala ba wanda ya kai dan adam jayayya kenan har a lahira sai an yi jayayya da shi to wannan aya duk da cewa ga asyakin da tazo mun ce ana nufin duk dan adam kuma abinda zai kara nuna maka cewa al-ibratu anan bi umumi lafzi la bi khususi sabab hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito cewa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a gidansa shi da ماتسى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها منذ الله صلى الله عليه وسلم يا جاد يا قوم قساموا سجدة سنة تبتشي بس تاشو سنجي صلى الله عليه وسلم ثم كرأ النبي يبب قاموا سجدة قال ألا تسلون شو مذاكو تاشو كي صلى الله سي سيدنا علي يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله أي لا يكم أهنن الله سجي فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا in yaso ya tashe mu sai ya tashe mu wato kamar yana bawa kansa uzuri cewa ai ransa tunda wanda ya mutu Allah ya tawaffal anfusahina mautaha wallati lam tamut fi manamiha shi ma Allah ta'ala ya karbe ran nasa saboda ka shine zai dawo masa da ransa to tunda ko bai tashi ba kaga shi ba yi da wani laifi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya yayin da yaje Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yana fadar haka annabi sai bai ce masa komai ba sai ya juya yana buga cinyarsa yana cewa wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala nabi ya rika buga cinyarsa yana cewa lalle dan adam ya fi kowa jayayya abinda ake nufi anan ya kamata Ali radiyallahu ta'ala anhu yayi murna har an tashe shi daga bacci ya sallah ya kamata wannan ya sa shi ya kara daukan wani mataki nan gaba kada ya makara annabi da kansa ya zo ya tayar da shi to ya ji dadin wannan to ba kun haka sai ya hujja da cewa ai ransa a hannun Allah yake to wannan shine yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya baki ce masa komai ya tafi yana wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala to kaga wannan shi zai nuna maka cewa ayar ba wai tana magana kafiri bane tana magana ne akan dabi'a ta dan adam akwai nasussuka da suka zo na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna wato rashin dacewar yawan musu da yawan jayayya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sahihai hadisin bukhari da muslim wanda suka rawaito daga aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa abghadur rijali ila Allah al-aladul khasib abghadu ar-rijali ila Allah al-aladu al-khasib wato mutumin da yafi Allah ya fiki yafi tsana shine mutum mai tsabar jayayya mai tsabar husuma wanda da wuya ne wani ishu wani abu ya zo ya a fada bai jayayya ba da gaskiya da abinda ba gaskiya ba shi komai yaji sai yayi jayayya to wannan Allah baya san wannan dan dabi'a ce ba mai kyau ba saboda mutumin da ya zama komai sai yayi jayayya akan sa, to kaga zai rika jayayya akan abin da yake gaskiya, zai rika jayayya akan abin da yake wazih ne wuduha shams kamar rana, amma zai iya jayayya akan sa. Akwai wasu wadanda aka yi wasu falsafa lokacin abin nan a cikin falsafa na Girkawa, ana kiran su as-sufasta'iyun, su komai sai sun yi shakkasa, ba abin da zaka gaya musu su yadda, saboda komai zaka gaya musu sai kun yi debate, sannan ka kawo hujjoji sannan su yadda akwai shi. Don haka idan mutum ya fiye ma jayayya akan abin da yake wazifi, abin da yake badahiyat, abin da kowa da kowa yake ganewa, to sai a ce abin da kake yi safsafa ce. Zaka ji malami suna cewa wannan safsafa ce, ma'ana ka ɗauki mazhaba irin ta waɗannan karkatattu, saboda komai za ka yi jayayya a kansa, saboda haka ba komai ake jayayya a kansa ba. Za ka yi jayayya a kan abinda kake da tabbas da ilimi a kansa, ko kuma abinda ka tabbata ƙarya ne amma ana so a farlanta shi sai ya zama gaskiya. To a nan dan ka, in kana da ilimin da za ka iya bayyana ƙaryar a fahimce ta, to wani laifi ka yi. Shi ma idan ya kasance ƙaryar ka san ƙarya ce amma ba ka da ilimin da za ka iya bayyana cewa ƙarya ce, to ba daidai ba ne ka shiga jayayya. Saboda haka dan kana jin cewa kai bisa sunna kake, bisa kyakkyawar fahimta kake, ka san sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka gane sunna ya kamata a bi, kada kawai ka ce to duk wani dan bid'a ba ya zo ku yi muqabala, kace dan kaza duk su zo, ku zo ni ku zo mu buga. Wannan ba daidai bane, domin idan ba ka da hujjar da zaka iya kada shi, sai ya kada ka da zakin bakin sa, sai ya baka wayo, sai ya faɗa abubuwan da za su likita ka, kai baka da ansar su, kuma gashi ka taro rigima. Saboda haka yana da kyau ka sani cewa ba wai ana nufin dan ka san abu gaskiya ne ba, wataƙila ka zauna gaban malami ya maka bayanin abubuwan nan da hujjojinsa, ya ka karanto maka ayoyin da hadisan ingantattu duk ka ji su, amma ba aya da zaka iya maimaitawa, ba hadisin da zaka iya kawowa, ka je ka ce zaka tari rigima da wani akan wannan abu, to da wace hujja zaka tabbatar da abin? Saboda ka wannan ita ma ba daidai bace. Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sun rawaito hadisi daga Abu Umama daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man taraka al-mira'a wa huwa mubtil bana Allahu lahu man taraka al-mira'a wa huwa mubtil bana Allahu lahu baytun fi rabadil janna, wanda duk zai bar jayayya yayin da ya san ba shi da gaskiya, an dauko magana ya gane ba shi da gaskiya, ba shi jayayya ba ya sallama, to wannan sakamakon sa Allah zai gina masa gida a cikin aljanna, a cikin aljanna Allah zai gina masa gida. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man tarakahu wa huwa muhiqqun bana Allahu lahu fi wasatiha, wanda kuma ya bar jayayya alhalin yana da gaskiya amma ya kula cewa jayayyar da ake yi ba wai jayayya ce ta a fahimta ba, kawai jayayya ce ta a yi rudu, a yi hayaniya, sai ya ja baki ya shiru, to Allah ta'ala zai gina masa aljanna, kuma a cikin mafi alkhairin aljanna, mafi daukakar ta shine fi wasatiha, mafi daukakar aljanna. Saboda ashe kaga koda da gaskiya ba koyaushe ne ake bukatar ka kai jayayya ba, sai in kana da na farko kana da ilimin da zaka iya gamsar da abokin jayayyarka, na biyu ka fahimci cewa jayayyar da ake ta a fahimta ce, ba wai kawai jayayya ce ta ai jayayya ba. Shi yasa da Allah ta'ala ya ce wala tujadilu ahlal kitabi sai ki illa billati hi ahsan wajadilhum billati hi ahsan, kai jayayya da su amma ta hanyar da take mafi kyau, ba wai kawai kai jayayya ba. Ubangiji ta'ala bai yi itlaqin jayayya haka nan ba, sabanin al-mau'iza al-hikma da al-mau'izati al-hasana, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al-hasana, sai ce wajadilhum billati hiya ahsan, saboda jidali zai iya zama ba daidai ba, amma al-hikma ko ina take daidai ce, al-mau'izati al-hasana duk inda take daidai ce, amma jidali zai iya kasancewa ba daidai ba. Shi yasa sai da aka sifanta shi da ma da ma af'alu tafdil aka ce billati hiya ahsan, saboda ba ko yaushe ne kamata ka rika jayiya ba. Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisi shi ma daga Abu Umamah al-Bahili yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal, ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal, babu mutanen da za su saki da hanya bayan shiriyar da suke kai, bayan sun gane gaskiya sun hau kan turbar gaskiya sai kuma su saki ta, to wanda sai kaga sun fi kowa jayiya, wanda da suna kan tafiyar daidai ana tafiyar da su kawai lokaci ɗaya sai suka abin nan. Shi yasa za ka samu a cikin kafirai murtaddi ya fi kowa jayiya, wanda yake murtaddi wanda da ya shiga musulunci daga baya ya fita, to ya fi wanda da man can bai shiga musulunci ba. To haka nan wanda yake ya fahimci gaskiya ana tafiya da shi ya sake ta ya koma wani abu daban, to shi ma in ka neme shi sai ka samu ya fi kowa jayiya. To shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal, babu mutanen da za su kaucewa wato shiriyar da suke kai face an ba su jayayya. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai karanta ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Haka ne ya tabbata a ruwayoyi daban-daban, akwai a cikin Tirmidhi da waninsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man talaba al-ilma li yubahi bihi al-ulama أو يماري به السفهاء أو يسرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. دم تمن ذي من إلمي دم كوي شيء يوا ما لم الفهري دشي وتوي جاي كافتا دكافتا دواني. أو يماري به السفهاء كوكما سبودا يلك جاهيا جاهلي كوي شيء رسول إلمي نسبودا إن أنزو مجلسا يبكوا أبن شيوه yafi kowa magana yafi kowa faɗa. Aw yasrifa ilayhi wujuhan nas, ko ku a ya jawo hankalin mutane kansa gane cewa shi mai ilimi ne, dan kawai wannan shi ya je nemi ilimi ba dan ya fahimci addininsa ba, ya san me zai bautawa Allah da shi ba, ba dan ya gane gaskiya daga ƙarya ba, ba dan ya karantar da mutane ba, a ya fahimce shi da wannan mummunan manufar, ya neme shi dan wannan mummunan manufar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan yana wuta, saboda haka ashe kaga shi jidali ba kowai wani lokaci bane yake ya kamata mutum musulmi ya siffanta da shi, duk da cewa sifa ce ta dan adam, dan adam yana tattare da wannan sifa, amma gwargwadon yadda ya yi ilimi, gwargwadon yadda ya san Allah, gwargwadon yadda zai nisanci, zai gyara wannan sifar ya zamana ya yi amfani da ita inda ta dace, ya kaucewa abinda bai dace ba. Na'am.
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.
الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى باقوما يهنى متانيس في إيماني بلوك تند شريا تزومسو ويستغفروا ربهم كما سني مغافر ربان جنسو إلا أن تأتيهم سنة الأولين سيدي sunnar mutanen farko ta zo musu, aw ya atiya humul azabu qubula, ko kuma azabar Allah ta zo musu ido da ido, ta zo musu gadangadan, ko kuma aw ya atiya humul azabu qubula, ko kuma azabar Allah ta zo musu nau'i nau'i iri iri. Anan Allah ta'ala yana bayanin dabi'a ta kafirai, kuma waɗanda suka fi cancanta wannan ayar ta hau kansu sune kafiran da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gwagwagwa da su. Da yawa daga cikin malaman tafsiri galibin su ba, in ma baka ce duka ba, sukan ce wannan ayar wa ma mana annasa annasa ana nufin mutanen Makka. To amma abinda yafi dacewa ta zama bayani ce ga dabi'ar dukkan wasu mutane kafirai, sawa'un nada da na lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda za su zo nan gaba, da zama da dabi'ar su ce sai dai ayar ta fi keɓanta tunda a lokacin da ake saukar da ita ga kafiran da ake gwagwaba da sunan za ta fadabbaka dabbakuwa akan su domin su ne suke sauraron gaskiya karara daga annabi sallallahu alaihi wa sallama amma suke fuskantar sa da jayayya suke fuskantar sa da musu wanda Allah ta'ala ya sifanta su da jabalhum qawmun khasimun su mutane ne masu gaddabar tsiya masu musun tsiya Allah ce wa mana annasa an yu'minu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum babu abinda ya hana mutane su yi imani yayin da shari'a ta zo musu kuma su nemi gafarar ubangijinsu ma'ana babu abinda ya hana musu imani duk da cewa ga dalilan da za su yi imanin nan sun tabbata rukunnan gaskiya duk sun tabbata shari'a ta zo musu ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wa sallama tsaye gaban su yana kiran su ga alqur'ani Allah ta'ala yana saukar da shi dauke da shari'a dauke da bayani dalla-dalla da harshen da suke ganewa amma ba abinda ya hana su yi imani su nemi gafarar Allah akan abinda suke yi ba wai bayanin ne bai gamsar da su ba a'a bayanin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ya gamsar da su ubangiji ta'ala kamar yadda ya faɗa a baya wala qasarrafna fi hadha alqur'ani min kulli mathal babu wani misali da Allah ta'ala bai kawo a cikin alqur'ani ba babu wani bayani babu wani salo na magana da ba a yi amfani da shi a cikin alqur'ani ba to sai dai kawai jayayyar dan adam ne da yawan kafircinsa ta hana shi yayi imani abin da yake wajibi akan su yayin da suka ji kiran nan na Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan bayani shine su yi imani sai dai jiji da kai da suke dauke da shi da kiyayya da suke wa gaskiya da jayayyar da take tattare da su ta hana su su yi imani ta hana su su nemi gafarar ubangiji mu'mini har kullun cikin neman gafarar Allah yake kafiri yayin da zai ya karbi musulunci dole ya istighfari ya tuba akan abin da ya wakana a baya kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf ka gaya wa kafirai in har sun bar abin da suke yi to za a gafarta musu abin da ya riga ya gabata to Allah ta'ala yace illa an ta'tiyahum sunnatul awwali ba za su imani ba har sai sunnar mutanen farko wato al'adar Allah da ta gudana a cikin mutanen farko ta zo musu wannan shine kawai maganin halin da suke ciki halin da suke ciki na taurin kai da kekasa kasa su ki biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da magani cutar da take tattare da su ba ta da magani sai dai in Allah zai tumbike su ne gaba daya halaka su ya kawar da su ko ta hanyar a dauke kasar gaba daya da suke kai a maida sama ta koma kasa a yi musu yadda aka yi mutanen Annabi Lot ko Allah ta'ala ya aiko musu da rihan sarsara iska wacce take mai tsananin zafi ko kuma Allah ta'ala ya rutsar da su a cikin ruwa ko ya yi musu ruwan duwatsu kamar yadda ya yi wa al'ummomin da suka gabata wannan ce za ta sa su yi imani aw ya'tiyahumul azabu qubula ko azaba ta zo musu qubulan ay ayanan ta zo su ganta gadan-gadan bala yu'minu hatta yarawul azabal alim ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba ido da ido ta zo musu to nan ne za su sadu da su yi imani domin sun kasance suna nuna wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa gabanin sa ma kafiran da suka gabace shi sun kasance suna nuna wa annabawansu cewa su fa ba za su yi imani ba inda gaske ne a saukar musu da azabar mana su sun ki su yi imanin ga su ba su yi imanin ba in har gaske shi manzo ne daga Allah to ya saukar musu da azab ya sa ai musu azabar mana kamar yadda mutanen Annabi Lot suka gaya masa fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu utina bi azabillahi in kunta minas sadiqin suka cewa Annabi Lot in dai har gaskiya kake kai kana cikin masu gaskiya to azo mana da azabar Allah wannan ita ce kawai ansar da suka bashi bayan kiran da ya musu Annabi Shu'aib suka ce fa asqit alaina kisafan minas sama'i in kunta minas sadiqin ka bangaro mana sama ta fado akan mu in har gaskiya kake fada kamar yadda a baya Allah ta'ala ya ga mana suratul Isra cikin kalubalen da kafirai suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam autus kita sama alaina kisafa kama zamta alaina kisafan ko ka yanko mana sama ta fado akan mu kamar yadda kake cewa mun ki yadda da kai za mu gamu da azabar Allah haka suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw i'tina bi adhabin alim ya allah in dai har abin nan da yake fada gaskiya ne maimakon su ce ka shiryar da mu sai suka ce fa amtir alaina hijaratan min as-samaa kai mana ruwan duwar wutsu daga sama aw i'tina bi adhabin alim ko ka zo mana da azaba mai tsanani shi yasa Allah ta'ala ce wa yasta'jilunaka bil azab walan yukhlifa Allah wa'ada suna ta gaggauto maka da cewa ai gaggawar kawo azabar mana ai gaggawar kawo azabar to an kawo azabar anan ne za su yi imani to ubangiji ta'ala yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawarin ba zai halaka wannan al'umma alhalakul am alazabul am irin wanda yayi wa al'ummomin da suka gabata ba ya tumbike su ya share su daga doran kasa Allah yayi masa wannan alƙawari ma kana Allahu yu'azzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba kana cikin su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah cewa Allahumma la tahlik ummati bi sad Allah kakka halaka al'umma ta irin halakarwar da kai wa waɗanda suka gabata irin halakarwa ta gaba daya ta bai daya kuma Allah ta'ala ya aisha addu'arsa don haka wannan rahama da Allah ta'ala ya sanya cikin aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa Allah ta'ala ya daga ba wannan al'umma amma abinda wannan al'umma ake samu a cikin su suke yi na saban Allah babu abinda zai hana Allah saukar musu da azaba ka duba babu wani sabo wanda wata al'umma da can tayi aka halakar da ita face a cikin wannan al'umma ana yi shi kwanan nan dai kun ji kasar da tafi kowace kasa karfin soja da karfin arziki a duniya ta halatta auren jinsi ma'ana ba laifi bane kuma suna nan suna cewa za su matsawa kasashe su ma da sai sun halatta auren jinsi wannan auren jinsi fa shine wanda Allah ta'ala ya halakar da annabi mutanen annabi waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil aka nu aka daga su saba aka kifar da su aka bi su da ruwan duwatsu na wuta shine wannan laifin to wannan ɗaya ne daga cikin laifuka wannan al'umma ba wai shi kadai ne laifin ta ba laifin mutanen annabi shu'aibu ba ai tatfiful kayl wal mizan ba 419 ba a dungushe ba a algushi ba a cuta duk ana yi ka je kasuwannin mu ka gani har waɗanda suke musulmin ba to babu abinda zai ya hana Allah ta'ala ya yi ma wannan al'umma irin wannan azabar ba wai dan ba su cancance shi ba sai dan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu wannan shine ma'anar wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kaga Allah bai ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimina ba ko lil mu'minina sai ce lil alamina saboda kowa da kowa sai ya dandani wannan rahama waɗannan da suke wa Allah rashin kunya ai wannan rahamar ce take suke tsandana ba dan haka ba da tunan Allah ta'ala bai kisbe da su ba gaba ɗaya ai kamar ba a yi su ba saboda haka Allah ta'ala ya ce ba abin da ya hana mutane su yi imani da za su ga azabar kuru-kuru a ce da su gashi nan abin da kuka ce a kawo muku gashi nan an kawo muku to za su yi imani a lokacin da kuma imanin ba zai amfane su ba irin imanin da Fir'auna ya yi Allah ta'ala ce wa ma nursilul mursalina
wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin wa yujadilu alladhina kafaru bil batili liyudhibu bihi al haqq wa attakhadhu ayati wa ma unziru
Allah ta'ala ce wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin kuma bamu rika aiko manzanni ba face dan su zamo masu bishara kuma masu gargadi wayu jadilul ladina kafaru bil batili liyudhidu bihi al haqq kuma waɗanda suka kafirta suna jayayya da ƙarya dan su ga sun kawar da gaskiya da shi wattakhadhu ayati wama unziru huzwa kuma sun rike ayoyina da abinda aka yi musu gargadi da shi a matsayin abin izgili Allah ta'ala anan yana bayyana dalilin da yasa ya aiko annabawa ya aiko manzanni zuwa ga al'ummomin su tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa na karshen su annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi sallama. Abinda yasa Allah ta'ala ya aiko su shine dan su rika bushara suna gargadi, wannan shine abinda ya aiko su saboda shi. Abinda su waɗannan ba sa so su ji, abinda suke rigima suke fada suke kokarin su ga sun bice shi sun kawar da shi shine wannan bishara din al-bishara wan nizara, bishara da zai yi da kuma gargadi, ba wani abu yazo yayi musu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da annabawa wanda suka gabace shi duka ba su zo dan su tilastawa mutane su yi imani ba, ba zo su kan sai an yi imani ko ana so ko ba a so ba. Sai sa wani annabin yazo ba wanda ya imani da shi, wani yazo sai ɗan kadan ba amana ba hu illa qalil وما أمر لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه ذاك صاموا ينكدا سوسك إيماني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يذو نقشي سيم تبي ويأتي النبي وما معه وما هو رجلا ولا يأتي نبي ليس معه أحد ما وان وان يذو تالدش وسما دقشك أولو العزم من الرسل manyan manzannin annabi Nuhu alaihi salam shi aka ce yayi shekara 2150 yana wa'azi, amma Allah ta'ala ya ce waɗanda suka imani da shi ɗan kadan ne, ɗan kadan ne, sauraka a ranar gobe kiyama zai zo da ɗan mutane ɗan tsirari duk wannan shekarun da ya kwashi. Annabi Ibrahim alaihi salam in ka karanta tarihinsa duk a cikin Al-Qur'ani zaka ga in banda matarsa sai Hajar sai annabi Lut an faɗi wani da ya yi imani ba a faɗa ba, ba a mana lahu Lut haka aka ce kawai, ba a faɗi wani tare da shi ba, yana daga cikin ulul azm shi ne ma mai matsayi na biyu bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma ba wanda ya yi imani da shi, amma bai matsa wa kowa ba. Saboda wannan shi ne babban jigon aiko annabawa, su kirawo mutane su gargaɗe su abu kaza da za ku yi zai kai ku ga wuta, za ku muna gargaɗin ku daina wannan abu kada ku yi, abu kaza mai kyau ne ku ci gaba da yi, in ba ku yi ku yi zai kai ku aljanna. Wannan shi ne abinda suka zo da shi, akan wannan ne ake rigima da su, ba su ce a zo a tara musu dukiya ba, ba su ce a ba su sarauta ba, ba su taɓa kowa ba, kawai cewa suke yi abu kaza ɗin nan baya da kyau, a bauta Allah shi kaɗai, a daina bauta dutse, a daina zalunci, a daina cutar da mai rauni, a daina cin haƙƙin juna, a daina alfasha, a daina sata, a daina kaza, a daina kaza, wani abin da hankula da ɗan adam ma in ya tsaya tunani zai gane cewa ba daidai ba, shi kawai suka ce a daina, amma ake rigima da su. Da haka anan Ubangiji ta'ala wannan al-qasrul idafi da aka kawo an-nafi aka kawo istisna'i a balaga sunan shi al-qasr, wato Ubangiji ta'ala bai aiko su da wani abu ba sai wani, wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munziri, mun aiko su ne su yi bushara su yi gargadi, ba mu ce su zo su matsa wa kowa ba, su tilasta wa kowa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam tilasta alaihi bi musaytir in alayka illa albala afa anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin, saboda ka babu maganar a matsa ko a tilasta ko a binna, amma a saurara fadace-fadace ko yaƙe-yaƙen da Annabi sallallahu alaihi wasallam in ka bi tarihi zaka ga cewa shi aka je aka tsokana, shi aka tsokana mutumin da aka fitar da shi daga gid daga kasarsa ta haihuwa, a fitar mutum daga kasarsa ta haihuwa ya bar dangin sa ya bar kowa nashi daidai yake da kai yake masa hukuncin kisa, aka kwace dukiyoyin su gaba daya shi da sahabbansa, duk wani wanda yake da dukiya a Makka da ya dawo Madina sai da ya nemi wata sun hau kanta sun zaune. Wannan ta sa lokacin da ya ji labarin Abu Sufyan zai wuce da kayan fatauci na mutanen Makka, manya-manyan shugabannin Makka, ya ce aje a tare shi kayanmu ne mu kwaci kayanmu, da aka samu ya gudu. Annabi bai fita da niyyar yaki ba, bai fita da niyyar yaki kowa ba, ya je da ya kwaci kayansa wanda kuma nashi ne, kuma wannan dukiyar daman ta manyan su manya-manyan mutanen Makka din ne, su Abu Lahab din, suwaye su Abu Jahl, su suke tara dukiyar daman ba talakawan cikinsu ba, su suke bayarwa a je a yi musu kasuwanci. to yanzu gata za a wuce da ita, kuma ya san san cewa duk dukiyar su ce suka haye kai suka zauna, don haka suna da haƙƙin su kwalci su baci kayan su. To jin cewa ba a sa ba su sami su ba, suna shirin dawowa, su kuma waɗancan suka yi gangami suka fito suka tare Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa sahabbai ma basu fito da niyyar yaki ba, basu fito da niyyar yaki ba. Shi yasa doki gaba ɗaya doki biyu ne, doki kwaya biyu ne aka fita da shi, sai raƙumi kwaya ɗaya shi ma yana ɗauke ne da ɗan abincinsu da ɗan abin shansu, duk sauran mayaƙan a ƙasa suke. Shi yasa wasu ba su samu fita yaƙin ba, saboda ba a san za a shi yaƙi ba. To in ka je Uhud shi ma za ka samu Uhud su suka yi gangami su yi lamo gayya, ai tahowa aka yi Madina ba wai can ya bi su ba, su suka biyo shi. To haka duk in ka ɗauki sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa, ce duk yaƙe-yaƙen Annabi sallallahu alaihi wasallam tsokanar shi aka yi, babu yaƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tsokano da kansa. Wannan shine babban abin da Allah ya aiko manzanni da shi, mursalina mubashirina wa mundiri, su yi bushara su yi gargaɗi. Amma duk da haka wa yujadilu alladhina kafaru bil batil, maimakon su bude kunnuwansu su ji wannan bushara su ji gargaɗi, sai waɗanda suka kafirta suka riƙa yin jayayya bil batil da ƙarya, suka riƙa jayayya da ƙarya ba wai da gaskiya ba, bil batil da ƙarya, li yudhidu bihi al haqq, domin su ga sun rushe gaskiya da shi, dan su ga sun kawar da wannan gaskiya da shi. Saboda haka suka riƙa kawo maganganu a jima, wani ya ce a basharun ya haduna na, mutane ne yanzu za su dora mu akan hanya, in gaskiya ne a kawo mana mala'ika, laula unzila alaihi malak, me zai hana ba za a saukar da mala'ikan ba, in har gaskiya ne mu ga mala'ika mana, sai mutun dan uwan mu irin mu, laula unzila hadha alqur'ana ala rajulin min alqaryatayn azim, a duba wani babban mutum mana mai matsayi mai daraja mai mukani a bashi alqur'anin, sai a dauko wani maraya a cikin mu a ce shi za a ba alqur'ani, duk shi mu taro yayi mana wa'azi, mata hada alwa'd in kuntum sadiqin, in gaskiya ne a kawo mana gaskiyar mu ga abin da ake faɗa mana, gaskiya ne a kawo alkiyama mana ta zo, man yuhi al'izama wa hiya ramin, waye ya isa ya tashi kasusuwa bayan sun rididdige suna karkashin kasa, inna shayatina la yuhuna ila awliya'ihim li yujadilu, haka shaydanu za su yi ta musu wayi, su yi ta jayayya ba dan komai ba, la yuhidu bihi alhaq, domin su ga sun rushe gaskiya da ita da wannan jayayyar, kuma gaskiya tsaye take sabit a tsaye take, jayayyar bai jayayya ba za ta rushe ta ba. Ana nuna min lokaci yayi zan tsaya anan, gobe insha Allah za mu karkare tafsirin wannan aya domin mu ci gaba a ta gaba insha Allah, abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lada na kuskure, Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.